Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalol da Niya da kuma tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 16 ga watan Agustan shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat Dan Mai Soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fara shirin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye ƴancin da tsohon shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa. Masu taimakawa alƙali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yanzu haka al'ummomi da suka koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na kokawa game da batun rashin katukan zabe.
Domin wanda tana da shi dama su rasa card nasu don guduwa hijira. Wasu wanda suka bara gida akoko na gidaje basu nan babu.
Har ila yau dai a Najeriya ganin yadda ƴan kasashen waje suka mamaye guraben ayyuka a ƙasar. Asusun raya masana'antu na Najeriya ya yi wani haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya don horar da matasa.
Mun lura cewa ana ta ce ba aiki kuma mutane nan da yawa ba wujin da za a sa su aiki. Sai muka hada gwiwa tare da United Nations.
Akwai mu kuma da shirin sai bango ya tsage, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye ƴancin da shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Haka kuma ana nazari akan ƴancin samun bayanan sirri na waɗansu tsofaffin jami'ai da suka hada da tsohon daraktan hukumar leken asiri James Clapper da tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da kuma tsohuwar mai baiwa gwamnatin Obama shawara kan harkokin tsaro Susan Rice da kuma tsohon shugaban hukumar tsaro Michael Hayden da kuma tsohuwar mataimakiyar Attorney General Sally Yates. Sanarwar ta shugaban ta zargi Brennan da nuna wasu halayen da basu kamata ba waɗanda suka wuce gona da iri. Ta shafin Twitter, Brennan ya bayyana wannan mataki da shugaban ya ɗauka a matsayin wani yunkuri na rufe baki da hukunta duk wasu masu sukar gwamnatinsa, wanda hakan wani abu ne da ya kamata ya sa damuwa ga duk wani ɗan Amurka. Brennan, wanda ya kwashe shekaru 25 yana aiki da hukumar leken asirin ta CIA, ya rufe martaninsa da faɗin cewa kimata ta wuce damar da nake da ita ta duba bayanan sirri. Masu taimakawa alƙali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis kan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da 10 idan har aka gano ya aikata laifukan. Masu gabatar da ƙara da lauyoyin da ke kare Manafort sun gabatar da hujjojinsu na ƙarshe a jiya Laraba, inda masu gabatar da ƙarar suka ce rayuwar Manafort na cike da ƙarairayi yayin da yake son rayuwar jin daɗi da kashe kuɗi. Mr. Manafort ya yi ƙaryar ba shi da kuɗi a lokacin da yake da su, haka kuma ya yi ƙaryar cewa yana da kuɗin da ba shi da su, a cewar wani mai gabatar da ƙara Greg Andres. Amma babban lauyan da ke kare Manafort Richard Westlin ya faɗa wa gungun masu taimakawa alƙalin yanke hukunci cewa ya kamata a wanke Manafort daga laifukan da ake zarginsa da su. Ya kuma ce gwamnati ba ta iya gabatar da hujjojin da suka nuna cewa Manafort ya aikata laifukan da ake tuhumarsa da su ba, wanda shi ne ka'idar tantance cewa mutum ya aikata laifi a dokar Amurka. Wasu ‘yan bindiga sun kai hari kan wani sansanin hukumar leken asirin Afghanistan da ke Kabul kwana ɗaya bayan da mutane da dama suka rasa rayukansu sanadiyar hari da aka kai wata makaranta a babban birnin. Banhar Mayor mai ba wa ministan harkokin gida shawara ya shaida wa muryar Amurka cewa ƴan kunar bakin wake hudu ne suka kai harin na yau Alhamis. Yace daya ya tarwatsa kanshi ne inda sauran uku kuma aka kashe su yayin da suke arangama da jami'an tsaro. Ya kuma kara da cewa jami'an Afghanistan uku sun raunana amma babu farin kaya ko daya da ya samu rauni. Akalla mutane 34 ne suka rasa rayukansu a wani harin kunar bakin wake da aka kai makarantar Maud Academy dake bangaren ƴan Shi'a. A ranar Laraba a yayin da suke jarrabawar shiga makarantar gaba da sakandare. Kungiyar Taliban ta musanta sa hannu a cikin harin daga bisani kuma kungiyar ISIS wacce dama ta saba kai hari ga ƴan Shi'a a Kabul ta dauki nauyin harin. A safiyar yau ne ƴan kungiyar Taliban suka kai sumami wani sansanin soji da ke Baglan a arewacin Afghanistan inda suka kashe jami'an tsaro 40. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Bubakar Keita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar. Duk da cewa kaso 34 cikin 100 ne kawai suka fito zabe saboda tsoron tashin hankula da ƴan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Keita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi, inda ya yi wa abokin hamayyar sa Sumaila Sise mummunan kai. Ministan harkokin kasar Muhammad Al-Alaf ne ya bayyana sakamakon zaben.
Resulta, Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, 1,798,630.
Yace sakamakon zaben Malam Ibrahim Boubacar Keita 1,798,632 ko kuma kaso 67.1 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Malam Sumaila Sise 879,235 ko kaso 32.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Nagode muku da sauraro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarau fara rahoton namu daga arewa maso gabashin Najeriya, inda a yanzu haka al'ummomin da suka koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ci gaba da kokawa game da batun rashin sabunta katukan zaben su. Daga Yola Ibrahim Abdulaziz na da karin bayani.
Su dai waɗannan al'ummomi da suka koma yankunan nasu da kwato daga hannun mayakan Boko Haram a Najeriya na koka ga hukumar zabe ANA da tayowa Allah ta dube su da ido rahama wajen samun musu da katunan zabe kafin zuwa ƙarshen wa'adin da hukumar zaben ta kara na ƙarshen wannan wata na Agusta. Minista da mukammale da majalisar wakilai ne ma da ke wakilta Madagali Micika yace yanzu haka akwai ɗaruruwan jama'an su da basu da katunan zabe ga kuma lokaci na ƙurewa, lamarin da yace kama iya hana su gudanar da zabe.
Kasashen Madagali da Micika su samu problem da voters card. Domin wanda suna da shi dama su rasa card nasu domin guduwa hijira. Wanda kuma da suka bara a gida akoko na gidaje sati nan babu. So shi ya sa muna ta kuka muna ta complain ma INEC su ba mu special attention. So muna kira da babban murya mutanen Madagali su fito su dauki wani zarafin su sabunta katin su. Domin katin zabe shi ne karfin mutane mu. Kuma muna roƙo har yanzu INEC da take kara yawan ma'aikata a Madagali da Micika dimi a daɗa a register mutane dimi a wayana kasashe biyu dukkan su komawa gida suka yi dukkan kowa da ana gudu hijira. Amma yanzu Allah ya kawo sauki a samu da a koma gida, ya kamata a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata suma domin mutane su samu sauki a wannan sabon takacin.
To wai kuma hukumar zaben ta ANA ke yi ne game da irin waɗannan al'ummu a yanzu? Barista Kasim Ganagai da ke ma zama kwamishinan hukumar zabe a jihar Adamawa ya ba da tabbacin cewa
Madagali shi garin Madagali da kaina na je muka yi stakeholders meeting a can garin, kuma sarkin gari da kowa da kowa an haɗu, kuma akwai zaman dai lami lafiya alhamdulillah. Muka yi taro kuma aka fara rajista din, kuma ina ji a shekaran jiya ma an yi rajista kan mutane wanda ya fi 1000 haka. Kuma kasan dama can din ana rajista a Gulag, ba wai ba a yi a Madagali local government bane, ana yi a Gulag din. Amma kuma Madagali gari Madagalin ma mun je mun yi rajista, mun yi wajen kwana 9 a can so kaga alhamdulillah kuma an ji an yi lafiya kuma muna kai yanzu haka muna ana rantsashin agulan
yanzu haka yan siyasa kungiyoyi da ba shugabannin addini na mako kira ne ga jama'a da fito domin sabunta katin zabe Suleiman MD Numan wani matashin dan siyasa ya ko bai na katin zabe ne da makamin kawo sauyi ba wai na fitina ba
tane su yi hakuri su fito maganar katin zabe din nan shine dalili yasa kake ganin ko da wani lokaci muna iya fitowa muna iya tsayuwa mai kira ga mada katin zabe din nan kada mutane su gaji kuma kar ya kasance su dauki abun akan cewa su wannan abu fa kamar bai da wani muhimmanci wannan abu muna tabbatarwa har ga Allah katin zabe abu ne mai muhimmanci abu ne kuma wanda ya kamata mutum ya tabbatar ya mallake shi saboda haka wannan katin zaben nan shi zai tabbatar maka akan cewa wanda kake so ya wakilce ka da wanda kake so a ranka da wanda kake so ka bashi gudunmawa ko a ungonku ko a garinku ko a local government dinku ko a kasa gaba daya ba zai yiwu ba sai da katin zaben nan saboda haka muna dada kira don Allah mutane su fito maganar katin zaben nan kada su yi wasa da wannan wannan dama ne ta riga ta samu
to wai ko kawai yanzu mutun nawa ne ma ba su karbi katin zaben nasu ba a jihar Adamawa hai layo dai ga commissioner hukumar zaben Kasum Gani ga dam
su wanda suka yi saura wanda ba karbawa akwai 123 wato wanda ba karbawa kenan wanda kuma aka yi rijista nasu bara wato su mun samu kati kaman 120 haka aka kawo mana to yanzu a cikin wayannan din an riga an karbi 37 saura 96 wato idan ka hada gaba daya katin da suka yi saura nan jihar Adamawa muna da kaman kati kati 200 da dan kai aka
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
kuma da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz to har yanzu muna tare da Najeriya inda a wani kokari na samar da sana'o'i ga matasa asusun raya masana'antu na kasar yayi wani hadin gwiwa da majalisar dinkin duniya don horar da matasa daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aika mana
da yake jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja Director General na asusun raya masana'antu na Najeriya wato ITF Sir Joseph Ari ya nuna damuwa ganin yadda ƴan kasashen waje ke mame guraben ayyukan da ya kamata a ce ƴan Najeriya ne ke yin su abin kenan ma da yasa a halin yanzu suke hadin gwiwa da majalisar dinkin duniya don samarwa ƴan Najeriya ayyukan yi na hannu
mun lura cewa ana ta ce ba aiki kuma mutane nan da yawa ba wujin da za a su aiki sai muka hada gwiwa tare da United Nations Industrial Development Organization mun ce to azo mana mu duba ko akwai wuraren da akwai aiki sai mun zo mun lura cewa aiki akwai amma mutanen mu ƴan uwan mu Nigerians ba su da isheshen aikin na hannu wanda zai sa su samu shiga a cikin wayannan wuraren da ya kamata kuma mun lura ne cewa akwai wurare 6 da akwai wurin aiki amma bamu samu isheshen Nigerians wanda suna da skills za a samu kosawa a cikin su a ce ya kamata su samu aiki irin wannan ba kagan aiki ta wurin gine-gine aiki ta wurin wato construction aiki ta su gyaran hanya
Sir Joseph Ari yace kawo yanzu ITF ta horar da dubban dubatan matasa ƴan Najeriya inda suke dogaro da kansu ta hanyar ayyuka daban-daban na hannu to sai dai kuma wasu na ganin hukumomi irin su NDE da makamantansu na kusan aiki iri daya da ITF abin kenan da ake ganin suna yin abu guda akan haka ga abin da Sir Joseph Ari ke cewa
ya kamata da mun zo tare mu duba wani bangare ne wanda NDA ya kamata ta yi wani bangare ne ya kamata ITF ta yi wani bangare ne wayansu majami'ar din ko menene za su samu su yi idan mun zo tare mun gan abin da kowa zai iya yayi idan mun hada gwiwa tare zaka gan komai ya tafi daidai shi yasa na yin godiya da gwamnati na shi President Muhammadu Buhari CFR yadda ya kawo policy din na ease of doing business
a ba bayanan dai asusun na ITF ya bullo da salon horazuwa ga matasa mata da kuma na kasassu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11:15 na safe ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro. Tare da fatan kuna cikin koshin lafiya da wadata, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, dan majalisa Abdulrazak Namdas, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa.
Assalamu alaikum. Ina Aminu Alhaji Kaudu a gidan Buga. A karamar hukumar lafiya ta Karawa, wanda aka san sani da Aminu Alhaji Yuka kamar ba.
Ta.
Tambaya ta ita ce, shin a majalisa in za su zartar da doka, sai an samu kashi nawa ne cikin yan majalisu za a zartar da abin zama doka a ƙasa? In kuma mafirin jaye za a samu kwamitin nawa ake samu a majalisa ya zama doka? Tambaya ta ta biyu, tsakanin yan majalisa da Senate, shugaban ministoci na ɓangaren shugaban ƙasa, sun akwai wani zama wanda suke yi na sirri tsakaninsu ba tare da ɗan ƙasa sun sani ba wanda zai yi tattauna ya sayar da ƙasa gaba ko kowa ba sa yi? Tambayoyi ya ke nan.
To, bari ya baka hansa.
In ana yin doka, ana kamar yanzu ƙuduri wato bill kenan, in an kawo doka a majalisa ana mata karatu na farko a turance sabirgin, karatu na biyu second reading, karatu na uku shine third reading, an da yake wucewa. Amma abin da yake faruwa in an yi na biyu ana tura kudirin zuwa kwamiti, ana a yi muhawara a kai, a kira shi public hearing kenan. In an yi muhawara an kare za a dawo da shi majalisa. To, ka abu biyu ne, akwai wani kudirin da muna kiran shi kamar da constitutional matter, abin tsare mulki wanda ya zaɓi dole ne sai an samu kashi biyu zuwa uku, two tax kenan, kashi biyu a cikin uku. In an samu wannan kafin wannan ta wuce, a lokacin shi ya sa za a iya a yi ƙuri'a a tabbata mutane nawa suka amince da wannan. To, in ga yi zaɓe ba, wanda ake yi shi da baki muna kiran shi ka voice vote, wannan sai a jiri sauti wanda suka amince da in sun suka fi yawa ta wuce a zama doka, zai wuce a ce gashi ta dubi. In kuma wanda sautin su bai da yawa shine su ba sun faɗi shine gaskiya. Amma wai su amma yanzu ana kiran shi iri na tsarin mulki a ƙasa lokacin da muke jiran tsarin mulki a ƙasar Najeriya, ba za ka yi shi a cikin da sauti ko voice vote ba, dole ne ana neman mu yi buƙatar ƙuri'a a zan za ka gaishe ma akan kwamfuta sai mun tabbata muna da cuta kafin nan ya zama doka. Wannan shi ne gaskiya abin da yake faruwa. Ya zama kuma sai shugaban ƙasa ya sa hannu, in shugaban ƙasa bai sa hannu ba bai zama doka ba. In kuma ya ci sa hannu, in ya dawo mana da magana a majalisa, in mun ga cewa mu kuma za mu iya mu samu cuta ɗin biyu kashi uku, in za mu iya samu ni za mu iya mu amince da shi, za mu iya mu yi ƙuri'a a kai don samu abin zai sa ya zama doka. Shi ne gaskiya.
To, tambayar shi ta biyu.
Akwai tambayar shi na biyu. Ko cewa muna zama ne ministoci da ɗan majalisa mu zama kashe mu yan tarayya da majalisar da tafi da sanatoci, an yi ɓangaren zakasuwa.
Yana nufin kuna zama na sirri tsakaninku da ministoci da shugaba tattaunawa, wato zaman da ba
wani. Muna yin shi da ke cikin bayani, shi da ke cikin ce shugaban kasar shi ne shugaban zakasuwa, shi ne shugaban Najeriya, amma a fatan zakasuwa shi yake yin komai da komai. Amma zai iya aika a kira ɗan majalisa, amma yawanci ba dukkanmu za a kira shugaban nan ne, sai a zo a zanna in shugaban kasa yana da wani abu za mu iya mu zanna shugabannin mu su zanna da ministoci a fahimci juna a kan wani abu. Ana iya yi wannan har da tsara, ana iya yi. Ina iya tunawa a kasafin kuɗi na 2017 a kuma lokacin da aka samu matsala, shugaban kasa ya ce to an ga zanna za a yi ministoci guda biyu uku da kuma mu kuma a majalisa muka zabi wasu yan majalisa da sakatoci lokacin shi deputy speaker bana shi ne yake chairman na committee din a mataimakin shiga kenan na majalisar tarayya. An je an zanna inda shugaban kasa yake ganin cewa akwai matsala, an je an duba kafin aka zo aka gyara, aka nema shugaban kasa ya sa hannu a kasa sun kudi. So muna iya zama, amma zaman nan ba cika yi shi ba, amma ana yi ba da ana yin shi kullum kullum da rashin fahimta juna tsakanin bangaren takaswa da bangaren majalisar dokoki da yanzu an cimma wannan mu da yanzu an fahimci juna.
To me tambaya na gaba matso kai tambaya ko?
Assalamu alaikum. Sona na Sambo Jibril Sambo Jada. Wanda ka ce san dan bakwai Jibril Jada. Tambaya na shine anan. Na farko tambaya na shine anan menene hasar bambancin dan majalisar akan duties din dan majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa. Kiran dokoki ne kamata a san dan majalisar wakilai su yi. Sannan kuma dokoki din ban dokoki ne kamata dan majalisar dattawa su yi. Tambaya na biyu na gaba shine kwanakin baya majalisa ta gayyaci shugaban yan sanda wato inspector general na yan sanda kasa wanda yake bayyana a gabanta shin wani doka ne ta ban majalisa ko wani doka ta ba ta hurumi ta dauki wani mataki a kan shi ne ko babu? Muna so mu ga wannan bayani. Na gaba kuma sai kun ba su magana tambar wanda ya shafi tsakani ita majalisa da hukumar zabe wajen asali ko ya asali jadawalin zaɓe wanda suke kiya cikuci a cikin su a tsakanin su ce su waye ne suke da hurumi tsara da zaɓe ko gyaran iska ta hana ko shi ainihin ne ko majalisa ne?
Tambaya ka ta farko ya ba da ansa zai baka tambansa game da tambayar ka ta biyu da ta uku.
To mutum daga maganan inspector general police shi shugaban police na ta iya suna yawancin a fannin da tare ne suka a can aka kira shi. Muna da hurbi kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba mu dama mu kira kowa a Najeriya nan ya zo ya bayyana a gaban mu mu miki tambaya wannan kundin tsarin mulkin nan ta ba mu dama ba wai ana yin shi ne da wata marufa ba an shi ma harbi din bai ce wai ba mu da hurumin kiransa ba shi abinda da jiya ke magana lokacin da aka kira shi yake in an kira shi ai shi ya aiki makamakin ka ne yake ba wai shi yake ba zai jima ba a ba wai ki ba ku da hurumi ne ba amma muna da hurumi mu kira mutum mu yi shi tambayoyi in dai abin da zai sa na gyara kasa ne na ci gaban kasa ne na kawo kuma lafiya duk abin da zai haka da rikici mu yi gyara muna da hurumi mu kira shi mu tambaya balle ma kana aikin mu cika a dole da aiki haka wannan shi ne na ba da wannan hanka. Maganar INEC hurumin doka ina so mutane su kanci wannan akwai abin da muke kiran shi electoral act. Electoral act din na 2010 majalisa ne ta yi wannan dokan ita ce act of parliament ya zama doka kenan. Don haka dokokin nan da ake cewa na a kace zabe ya kamata mutane su fahimta in ka ce majalisa ba ta da hurumi ta saka ta yi dokoki sai doka akan ya shiga su wa za fara zabe ko ba za fara to dan ne ba mu da mahurumi ma yin muhawara akan electoral act ma kenan amma in har muna da dama mu yi muhawara akan electoral act kuma mun yi shi kuma ana aiki a kai yanzu don muna mata gyaran duka ina gan ba laifi bane ko doka ta amince a yi dai abu nan ba zai zama doka ba in yanzu kamar kwanakin bayan da muke so a yi doka har yanzu ma kudirin tana majalisa a don kada kawo rikici mun raba dokan da za a rikin da tsarin zaɓe ma'ana ko a fara da shugaban kasa ko a fara da yan majalisa ko a fara da gwamnoni wannan an mun kira shi a cikin reordering of election act to ita mun yi shi don kare shafi sauran ayyuka mai kyau da aka sata da mutane za su bar wannan a siyasance ne ishi amma duk da cewa muna da hurumi ai in yan majalisa mun ba amince ba sai ba za ta zama doka ba in kuma mun yi amince da shi an kai ma shugaban kasa don sa hannu ba ba ta zama doka ba to mu muna da hurumi shugaban kasa mun da hurumi in ya ki ne in mun dawo muna da karfi mu yi kuriya mu samu biyu kashi uku mu rayu sai a yi shi amma maganar doka ka ba amma ranar da za a yi zabe ranar zabe wannan kundin tsarin mulkin Najeriya ta faɗa yake karara cewa aiki ne na INEC amma don a duba tsari yaya za a yi wannan kan aikin mulki.
Abin da ya sauwa ga kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To a gaida Juma'a Ali da shirin sai bangu ya tsage. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko na hadin gwiwa ne daga Salisu Isa Fana, jihar Kebbi, Najeriya, da Hamza Galadima, birnin Kebbi. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ina kira gwamnan mu na jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da yayi wa Allah da Annabi ya biya ma'aikatan jihar sa da Kebbi kudin hutu domin wallahi albashi kadai ba ya sayan gero da dawa da masara ballanta na sayan ragwallaya ba shakka tallafin da kasar Jamus da sauran kasashen Turai suka yi alƙawarin ba kasashen da matsalar bakin haure ta shafa yayi daidai ganin cewa yawancin matasa da ke fadi tashi a game da wannan matsala ta bakin haure na kukan rashin aikin yi da fatan za a saka ido sosai wajen ganin an samar da ayyukan yi ga matasa yana da wahala iya shawo kan matsalar sako daga Sani mai lengelenge waya guri da Hamza Galadima birnin Kebbi sai sakon Galisu Raja Faki inda yace assalamu alaikum VOA Hausa Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bullar cutar kwalara a kananan hukumomin Bebeji da Gwarzo dake jihar Kano kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta amin fata na garin Lamiri muna fatan nasarar da sojojin Najeriya suka fara samu a jihar Zamfara na fafatukar barayin shanu da masu garkuwa da jama'a za ta dore har izuwa sauran yankunan da har yanzu suke fama da waɗannan hare-haren na ba gaira ba dalili Sai sako na ƙarshe ce assalamu alaikum murya Amurka muna yi wa daukacin alhazan kasar mu Najeriya da suka samu damar sauke farali fatan alheri tare da addu'ar Allah ya dama ni da su gida lafiya sannan muna kira a gare su da su saka kasar mu Najeriya cikin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da shugabanni na gari tare da yalwatar arziki mai albarka amin sako daga Abba Dambam dan kishin kasa jihar Bauchi karamar hukumar Dambam
kuma da Allah a gaida Safinatu Sada Sodangi da wasu kuma sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat dan mai suru da kai tattaunawa labarai
Jam'iyyar Zimbabwe mai adawa da mai mulki sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan Agusta. Emmerson Mnangagwa ya kaɗaiyar da shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa da ƙaramar rata inda jam'iyyar Chamisa ta ce an samu matsala wajen kidaya ƙuri'un. Suna kuma neman a sake sabon zabe ko kuma a bayyana Chamisa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Hukumar zabe da lauyoyin sun rubuta takardu kan a kori karar inda suka ce jam'iyyar adawa ta kai kara bayan da lokaci ya riga ya wuce kotun tana da kwanaki 14 ta yanke hukunci daga ranar da aka kai karar an kuma dage ranar rantsuwar har sai bayan lokacin zaben da aka yi a cikin lumana ya sa mutanen Zimbabwe tunanin samun canji bayan barin dadaddan shugaban kasa Robert Mugabe daga mulki A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin kasa kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye.
Masu sauraro nan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, Cameroon da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu so mu jirayen ku akan me yasa ake cire yan siyasa daga mukaman su dan sun sauye sheka. Zamu so mu jira'ayinku akan wannan idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare. Yanzu a madadin Hafsat dan mai suru ta yana gabatar da shirin da kuma Jul Lazarus Production da ta hada da bada umarni da engineer mu ne Mr. Rob McLean ni Ibrahim Jarmai ke cewa a dakaci shirin yau da gobe.